بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daren juma'a, daren sha ɗaya ga watan Muharram, hijira na da shekara 1443, wanda ya dace da lissafin 19 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2021. Wannan shine darasi na 12 cikin jirgin darussa daga littafin Ma'alimu Sunna An-Nabawiyya, wanda Sheikh Saleh ابن احمد الشامي يتترى الله وبنجي تاكا مش الخير ذا متاشي كي يا عند مالكي تيوا لما شافينا 46 لما حديثنا 43 ديتي عن ابي ذر رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اني احبكم اهل البيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله، قال الله، قال فأعد للفقر تجفافا فإن الفقر أسرع إلى من يحبنا من السير من أعلى الأكمة إلى أسفلها. ما لا يتير أن أبي ذر لك أبو ذر الجفاري رضي الله عنه الله يقارى مسيدا أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا جيكم معيكي صلى الله عليه وسلم فقال يتشد من زم الله إني أحبكم لليني أبو ذر إناك أو نرك أهل البيت ياكو توقر جدا من زم الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم زم الله يتشي مشي فأعد للفقر الله karin sai da Allah da gaske kake tsakaninka da Allah wannan magana. Qala Allah yace kwarai kuwa da gaske nake tsakanina da Allah ina kaunarka kai da mutanen gidanka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala sai manzo Allah yace fa idda lil faqari, to ka shirya matalauci tijfafan daga tushensa, ka shirya matalauci wanda zai na daidaye ka tun daga tushe. Fa innal faqara أسرع إلى من يحبنا من السيل من أعلى الأكمة إلى أسفلها. للي تلوشي ينا ثور رسكر مصو يمو بيد ثور دروان سما يكي يغنغرو دجا سمن دوا أو كوت دي زوا كسا. وانا حديثي ما لن يتشي قال الذهبي على شرطهما، ذهبي يتشي أبسا شرط wato Bukhari da Muslim. Yana ishara zuwa ga fitarwar da al-Imam ainihin wato Hakim ya hadisin, banda Hakim al-Imam Tirmidhi ya fitar da shi da Ibn Hibban da kuma Ad-Dinawari a cikin Al-Akhbar Al-Tiwal, haka Husayn dan Mas'ud Al-Baghawi a cikin Sharh Sunnah, haka na al-Imam Tabari a cikin Tahdhib Al-Afat, da kuma al-Imam Abubakar Al-Baihaqi a cikin littafin shi شعب الإيمان. duka wannan malamai sun fitar da wannan hadisi. Sai dai hadisi ne wanda yake isnadin sa dhaifi ne kamar yadda ainihin malamai suka bayyana, amma yana da shawahid wanda za a iya hada su a inganta shi kamar yadda Sheikh Al-Albani ya inganta shi a cikin As-Sahiha a lambar hadisi na 2827. A wannan kenan ta fuskar wato inganta hadisin ko ranata shi. To me hadisin yake nufi? Wannan lafari na tijfafan da aka ce asalin ma'anan tijfaf shine wato sulke wanda ake zufa jiki da shi in za a je yaki ko a sanya shi a fuskar doki. Mutanen da in za su je yaki sukan sanya riga ta zaren ƙarfe wanda take hana sara ko suka ya taba makasa a jikinsu. Sannan dawakai su ma ana sanya musu a rufe musu ƙofuwar kansu da fuskarsu, ta yadda ko da makami ya ƙullo ta gaba ba zai ji musu rauni ba. To shi ake ce ma tijfaf. To ma'anar shi a nan kinaya ce akan wato shirya ma haƙuri da shirya matsanani wanda zai fuskance ka a gargashin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mu sani da cewa dama ita kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tsada da cikin shar'in imani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum baya zama mumini har sai ya zama ya fi kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kanshi, fiye da iyayenshi, fiye da kowa nashi. Don haka kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kauna ce take daga cikin shar'in kamala ta imani. To a menene alamar a gane wato mutum yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Daga ciki akwai an-nusratu lahu wa li sunnati, taimakon sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma bin maganganunsa da ayyukansa, da kuma kokarin kwatanta umarninsa, da guje ma abin da ya hana, da kuma ladabi wajen mu'amalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ladabi wajen mu'amalantar sunnarsa da sunansa da rayuwarsa da iyalansa da kuma da shafe shi. Sannan kuma mutum ya zama ya zaba Allah da manzon Allah a inda zabinsa shi kanshi mutumin da zabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka saba, ko zabin ka da zabin masoyanka ya saba wa zabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to sai ka aje zabin ka ka kama zabin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imamu Az-Zamakhshari a cikin wato littafin shi na Sharh Gharibul Harib wato Al-Fa'iq kenan, yayi kokarin fassara ma'anar wannan hadisi, yake cewa ma'anahu faltu'idda waqa'an mimma yuridu alayhi al-faqr. Abinda yake nufi ka shirya ma kariya daga abinda talauci ke jawowa na matsaloli, wattaqallul ka shirya ma kare kanka da tsira daga abinda karancin abin hannu ke kawowa, wa rafdid dunya ka shirya ma gujewa duniya, min at-tahammuli ala al-jiz'i ka shirya wa yadda zaka iya wato daure gazawarka, wa qillati sabri ka shirya wa yadda zaka daure wa karancin hakuri, ala shazafil aish akan kuncin rayuwa. To da tsarin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya rayu ne a cikin yanayi na kunci da rashin wadata, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi zabi, shi zabi ya zama cikin haka, bai zabi ya zama attajiri ko sarki ko mai mulki ba, ya zabi ya zama bawan Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da haka Aisha take cewa akan kwana 30 a sake kwana 30, ma'ana a ga wata a sake ganin wani wata a sake ganin wani wata, ba tare da an daure girki an sa sanwa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. So da dama yunwa takan fafare shi ya rasa abin da yake. Kaga idan kana kaunarsa, kana kaunarka zo kusa da shi, to sai ka shirya wa irin wannan rayuwa. Ba rayuwa ce ta morewa da sharholiya ba. Shine abin da manzon Allah yake ishara zuwa gare shi. Yake ga Abu Bakar. Sannan kuma idan ka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to zaka shiga cikin jarabawa. Domin shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya jarabce shi da jarabawa iri daban-daban. To duk mai kaunar Annabi sallallahu alaihi wasallama, kauna ta gaskiya, zai fuskanta jarabawa wadda sai ya shirya mata tun kafin ta zo. In ba haka ba, ba dole bane ya kai labari a wannan jarabawa. Allah ya tsare. Sai manzon Allah kai inda malai yake cewa babul amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar, babun da ke bayani akan al'amuran da suka shafi umarni da kyakkyawa da kuma hani daga barin mummuna. An Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala mathalu al-qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha fa kana alladhina fi asfalaha idha istaqaw min al-ma'i marru ala man fawqahum fa qalu law anna kharaqna fi natibina kharqan walau nu'zi walam nu'zi man fawqana fa in yatrukuhum wama aradu halaku jami'a wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'a. Wannan hadisi Bukhari ya kaddace da ruwaito shi banda Imam Muslim, daga sahabi An-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'ad al-Ansari al-Khazraji radiyallahu anhu wa an abi, yace an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace matsalul qa'imi ala hududillah misalin mai tsayawa akan dokokin Allah wal waqi'i fiha da mai aukawa yana saban Allah kamar sari qaumin ittahamu ala safinati misalin mutane ne waɗanda suka jefa wa junansu qura'a wajen zaben ina zan zauna ina zamu zauna a cikin jirgin ruwa sai yace fa asaba ba'duhum a'laha sai wasu qura'atu ta nuna su zauna a saman jirgin ruwan nan wa ba'duhum asfalaha wasu kuma qura'atu ta zaba musu su zauna a kasan jirgin fa kana allazina fi asfaliha idha saqaw min alma'i wanda suke kasan jirgin ruwan kaga na sama sun rufe su idan suna buƙatar ruwa sai su zo marru ala man fawqahum sai su tsallako sama su wuce ta na saman jirgin nan fa qalu sai suka ce daga baya law anna karakana fi nasibina karqa muna takurawa na saman nan muna ta wucewa muna kaiwa muna kawowa me zai hana mu danyi wani huji a jikin jirgin nan ruwa ya dinga shigowa walam nu'zi man fawqana kaga ba za mu dame su ba fi harkar su a saman jirgi mu ko mu yi a nan kasa fa in yatrukuhum idan waɗannan na saman suka kyale na kasa wa ma aradu suka basu suka aikata wannan abin da suke nufi halaku jami'a karshe za su halaka ne gabaki daya wa in akhadhu ala aydihim idan ko suka kame hannunsu suka hana su a najau wa najau jami'a za su tsira su tsira gabaki daya wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya kaito da riwayarsa kamar da muka ambata daga sahabi Nu'man ibn Bashir ibn Sa'ad ibn Sa'alaba al-Ansari sahabi ne dan sahabi mutumin garin Madina dan kabilar Khazraj shugaba ne kuma malami a mahaifiyarsa sunanta Amra bintu Rawaha yar uwar sahabi Abdullah dan Rawaha radiyallahu anhum ajma'in wannan sahabi a cikin musnadinsa akwai hadisai guda 114 wanda a cikin su Bukhari da Muslim sun hadu akan riwayar guda 5 al-Imam al-Bukhari ya kadaitu da kwaya daya shine wannan da muke karantawa yanzu Muslim ya kadaitu da guda 4 da aka a cikin Bukhari da Muslim yana da hadisai 10 a sauran littafai kuma za a samu wadancan ragowa ya daga cikin sabai kananan yara domin a haife shi ne a shekara ta 2 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Hasalima shine da na farko da mutanen Madina suka haifa bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mulki a zamanin Muawiya a kasar Kufa yayi alƙalanci a kasar Dimashqa yayi mulki kuma yayi gwamna ko kace kantoma a kasar Hims an kashe shi a shekara ta 64 bayan hijira a rigingimun da suka faru na shugabanci bayan mutuwar Yazid dan Muawiya da abubuwan da suka biyo baya na rigima tsakankanin mutanen Makka wanda suka goyi bayan Sayyidina Abdullahi dan Zubair da wasu mutane a can kasar Sham wanda suka goyi bayan su a Marwan dan Hakam rigingimun suka ja har aka kashe shi a shekara ta 64 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yarda to wannan take take nan dangane da wannan sahabi kuma ga lura wannan hadisin abin da yana nuna mana shine wato muhimmancin mutanen kirki su kokari su hana mutanen banza yin abun banza idan ko basu hana su ba suka dauka cewa su kirkin da suke yi sun wadatu ba sai sun hana wani yin abun kirki abun da yake na banza ba to karshe a wannan aikin banzan zai shafe su daga cikin abun da wannan hadisi ke nunawa kamar yadda malamai suka fada yana nuni zuwa ga halin yin qura'a wajen raba wata gaddama ko raba wani abu idan aka rasa yadda za a yi a raba wani abu babu laifi a yi qura'a kamar yadda Allah ya bada labari wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam baka nan wurin sanda suka wurga alqalumun su a cikin ruwa dan su ga wane ne zai rike maryam alayhi salam haka nan kuma wancan annabi mai kifi din nan mai sunan shi ma Yunus ko fasahama fakana min al-mudhadina aka yi cinki sai zama shine wanda yana da gaskiya da aka ce to a jefa su cikin ruwa idan ka yi halarta a yi qura'a kuma ai aiki da abin da ƙura'ar ta ainihin wato haifar, idan mutane suna da haƙƙin mallakar wani abu da suke tarayya a kan shi, ana so wani ya amfani da shi ko wani ya mallake shi ko wani a riga ba shi kafin ɗayan, kamar wajen rabon kwana a gun mata ko wajen raba wani abu a gun yara ko a makaranta ko an yi wani gasa wasu sun zo makinsu iri ɗaya da makamanta haka. Sannan yana nuni zuwa ga cewa za a iya kama, Allah yana iya kama wato mutane da laifin wanda suke cikinsu idan ba su yi abin da ke kansu na gyara laifin ba, matuƙar sun cancanta su gyara laifin. Sannan kuma mutum na iya cancantar uquba, ya zama laifin shi na uqubar shine rashin yin wa'azi, zunubin shi shine bai yi wa'azi ba, yana iya cancanta da mutum uquba, kamar yadda kuma yake nuni zuwa ga wajabcin haƙuri da makwabci. Domin a cikin wata riwaya akwai ishara zuwa ga cewa su na saman ne suka fara korafi akan cewa kuna taucewa, kuna tattaka muku, kuna ratsa tsakaninmu, to kaga makwabcinka sai ka yi haƙuri da shi, in baka yi haƙuri da shi ba za ku iya cutuwa kai da shi gabaki ɗaya. Sannan har ila yau kuma yana nuni zuwa ga wato halaccin buga misali a wajen karantarwa, domin zala sallallahu alaihi wasallam yanzu duka wannan katin da musu misali ne kawai buga musu, kamar yadda Allah ya buga misalai daban-daban a cikin Alkur'ani, ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga shi ma daban-daban a cikin sunna ta shi ta Annabi sallallahu alaihi wasallama. Akwai wani malami Hammad al-Uqdi, ba na mutu sunan shi ba, yana da wani litafi kankani, wata risala ce da ya rubuta akan fa'idojin wannan hadisi, ya faɗi fa'ida sama da 100 game da hadisin, ƙaramin littafi ne haka, Allah ya samu da shi. Sai mun tsallaka da malamin yake cewa an Tariq ibn Shihab قال أول من بدأ بالخطبة قبل العيد يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وانا حديث شكما الإمام مسلم يفتد الشيء دقوانا صحابي ودقوانا واتما لمتكين تابعي فارق ابن شهاب ابن عبد الشمس ابن سلمة الكوفي تابعين أنشي يا زمن زن الله صلى الله عليه وسلم حكا اسمى لميسك فتاة أما ينا ya rusheka ta 83 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shine yace awwalu man bada'a bil khutbati qabla al idi, farkon mutumin da ya fara yin wato huduba yawmal idi, ranar sallah, qabla salati, kafin sallar idi. Abinda aka sani shine ai sallar idi sannan ai huduba, to wanda ya fara yin sallah huduba kafin sallah ya mai sheta kamar yadda yake yin juma'a shine Marwan, wato Marwan dan Hakam, wanda ɗaya ne daga cikin sarakunan Banu Umayya, kamar yadda muka ambata a ɗazu. Marwan dan Hakam yana da ainihin abubuwa da yayi na rigingimin shugabanci, a farko ya kusa mubaya'a ga Abdullahi dan Zubair, yayi ne mubaya'a bayan mutuwan ainihin wato Muawiya dan Yazid. Yazid dan Muawiya ya rasu, yasa dan shi Muawiya dan Yazid sai ya janye ya ce shi ba zai yi, sai ya zama an samu wato gibi babu sarki. To daga nan sai Abdullahi dan Zubair ya bayyana kanshi halifa a Makka, kuma aka mishi mubaya'a a kasar Hijaz da kasar ainihin wato Yaman da kasar Iraki. Su kuma Banu Umayya, wannan shine jagoran su a lokacin, shine Marwan dan Hakam yayi nufin ya tafi Makka ya je mubaya'a. To kafin ya kama hanyar tafiya, sai wasu mutane, akwai Al-Husayn ibn Numair as-Sukuni da Ubaidullahi dan Ziyad, suka gudo daga kasar Iraki suka zo sai suka nuna mashi sam ba zai yi a je a mubaya'a ba, ai ku ku mutun canta, da haka suka ilani cewa ya zama halifa. Suka je suka yi wani mitin a Aljabiya, daga wannan mitin suka fito suka bayyana halifancin shi. To shi wancan da muka jinnu Umar dan Bashir bai je wannan mitin din ba, yana da gaskabu da sa aka kashe shi, yana goyen bayan shi zuwa ga Abdullahi dan Zubair. ba tarihin muke yanzu ba shi ya fi damun mu ba, yana da matsaloli da aka tuhume shi da shi a tarihance, shi Marwan dan Hakam Allah ya gafarta mishi, tun daga kan abin da ya jawo Sayyidina Usmana zuwa ga tawayen da aka mishi ana zargin Marwan akan rubuta wasiƙu da sunan Sayyidina Usman. Sannan Marwan shi yayin sanadiyar mutuwar babban sahabi a yakin Jamal, wato ainihin wato Ibn Zubair, mai sunan shi dalaka dan Zubair babban sahabi wanda ya yi nadamar zuwan shi wurin, ya bar wajen ya kama hanya zai tafi, wannan mutum ya bi shi ya taka mashi mashi a gwiwarsa, wanda wannan mashin shi ya sa shi ya bleeding to death, Allah shi kyauta. To lokacin da Marwan ya yi halifanci, Marwan dan Hakam dan As wanda ya rasu ne shekara 65 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma mu ce an kashe shi ne shi ma, domin bayan ya auri uwar wancan dan matar Yazid dan Muawiya, ya aure ta sai ta ji bakin cikin yadda ya kwace mulki daga hannun danta, an ce ita ne yana bacci ta danne shi da filu har sai da ya mutu. Duk mun karanta wannan na jamba mutane sun manta ba a cikin hikmatu min tarihu, Allah shi kyauta, Allah ya gafarta musu gaba daya. To wannan bawan Allah Marwan yau zai sallar Idi kawai sai ya fara yin huduba, ne ko abin da aka sani a sunna na fara yin sallah. Fa qama ilayhi rajulun, sai wani mutum ya miƙe yace mishi, yace as-salatu qabla al-khutba, ranka ya dade sallah ake fara yi ba huduba ba ranka ya dade. Fa qala qad turika ma hunalika, yace an daina yayin wannan karatu, wannan karatun ya wuce sarau kuna ke. Fa qala abu sa'idin yake cewa amma hadha, kaga wannan da yaje yayin wannan nasihar, fa qad qada ma alayhi, ya gama aikin da yake kan shi. Sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu, domin naji annabi yana cewa man ra'a minkum munkaran, wanda da yaga abin kyama falyughayyirhu biyadihi, ya je ya gyara shi da hannunsa in zai iya. Fa illam yastati, in ba zai iya gyara da hannu ba, fa bi lisanihi, to ya gyara da harshensa, ya faɗi magana da zai gyara da harshensa. Fa illam yastati, idan ba zai iya da harshensa ba, fa bi qalbihi, ya gyara da zuciya. Wadhalika ab'aful imani, annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine mafi karancin imani. Wannan hadisi yana daga cikin ainihin Jawami'ul Kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi shine nake so mu danji sharhi kankani game da shi daga littafin al-Imam an-Nawawi, sharhin sai Muslim na al-Imam an-Nawawi, saboda akwai fa'idoji da dama da Nawawi ya ambata na gane ma'anar hadisi. Wannan da ke hannuna mujalladi na farko ne na bugun Darul Hadith a ƙasar Kahira, wanda suka buga shi bugu na hudu a shekara ta 2001 ta miladiya, yayin da shekara ta 1422 ta hijiriya, daga shafi na 298 zuwa abin da ya sawwaka. Gayi nan an ba mutane photocopy na wannan waje, daga inda yake cewa qauluhu أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان قال القاضي إياد. القاضي إياد ابن موسى اليحسبي يفتح أشار سكن أن مسلم واتو إكمال المعلم يتي اختلف في هذا وقع فيما في هذا فوقع هنا ما تراه. أني سأباني جمد وانيني متمن دي فارة تنظر ونن سنة سنة يوم صلى إيدي sannan ayi huduba guda ɗaya ko guda biyu. Wane ne ya fara canza wannan sunna? Kila sai wasu suka ce wannan abin da aka fara nan shi, wakila wasu kuma suka ce awwalu man bada bil khutba qabla salati Uthman radiyallahu anhu, wasu suka ce Uthman ne, wakila an kuma ce Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wai Umar ne. Lamma ra'an nasa yadhhabuna 'inda tamami as-salah wala yantaburu al-khutba, Umar yayi haka ne sa da ya ga mutane da an yi da sallah sai su kama hanyar gida, ba za su jira huduwar ba. Wakila wasu kuma sun ce bal yadrika salata man ta'akhara wa ba'uda manzilu, Umar yayi haka ne saboda waɗanda suka yi latti su riski sallar, da kuma wanda gidajen su ke da nisa sai zam an fara huduba ana ta yi sai mutane sun gama taruwa sai a yi sallah. Malam ya ci gaba da cewa wakila wasu sun ce awwalu man fa'alahu Muawiya, wai Muawiya ne. وقيل واستنشي فعله ابن الزبير رضي الله عنه، ابن الزبير ني والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم تقديم الصلاه abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama da khulafa'ur rashid al-arba'a radiyallahu anhum shine fara sallah wa alaihi jama'atul fuqaha jama'atul fuqaha al-amsar haka nan duka malaman fiqihun burane akan haka su wa qad addahu ba'dhum ijma'an yani wallahu a'lam ba'd al-khilaf wasu malaman ma suna ganin ijma'i ne haka duk da yake bayan wannan saban da aka ambata sun ce an yi ijma'i aw lam yaltafit ila khilaf bani umayya ba'da ijma'il khulafa'i wa sadr al-awwal ko kuma kace ne wannan magana da yake ijma'i ne bai kalli sabawar da sarakunan banu umayya suka yi ba bayan an samu ijma'i a gun malaman farko sahabbai wanda suka riga wadancan din wa fi qawlihi ba'da hadha amma hadha faqad qaba ma alai shi wanda yayi kaga wannan ya gama aikin da aka daura masa bi mahdari min zalika aljam'i al'azimi dalilun ala istiqrari sunnati indahum ala khilaf ma fa'alahu marwan da yabo ya ce wannan mutumin ya faɗi abin da yake a kan shi wannan na nuna izuwa ga sunna ta tabbata ne a kan abin da ya aikata a wajen tun kafin marwanu ya zo ya yi wannan abin da ya yi abin da aka sani shi ne yin sallah sannan yin huduba a sallolin idi malam ya ci gaba da cewa wa bayyanahu aidan ihtijajuhu bi qawli abinda ke kara fitar da wannan fili kuma cewa idan sami tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu marra minkum munkaran falyughayyirhu wa la yusamma munkaran ba za a ce wannan abun munkari ba law itaqadahu wa man hadara da a ce abu sa'idin ya yarda ayi abin shi da wanda take aw sabaqa bihi amru ko sun taba yi kafin shi aw madabbihi sunnatun ko kuma an san shi a sunna da ba za a ce mishi munkari ba wa fi hadha dalilun ala annahu lam ya'mal bihi khalifatun qabla marwa wannan kuma na nuni izuwa ga cewa ba a samu wani shugaba da ya irin wannan abun ba kafin marwan wa anna ma hukiya an umara wa usmana wa muawiyata la yasihu wallahu ala da haka wancan magana da aka fada duka ba su inganta ba abun da ya inganta shine abun da ya zo a wannan hadisi cewa marwan dan hakam shine ya fara yin wannan canzawa qauluhu fadin sa da yace fa qama ilayhi rajulun fa qala as-salatu qabla al-khutba فقال قد ترك ما هنالك فقال ابو سعيد اما هذا فقد قد ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مر عليكم منكرا فليغريه بيده الحديث فقد يقال يجي ذا يا cewa كيف تاخر ابو سعيد رضي الله عنه ان انكار هذا المنكر wannan ai tambaya ce me yasa abu sa'idin ya jira har wani ya riga shi in fada shi yana sahabi gashi ana yin bid'a yace hatta sabaka hada rajul wa jawabuhu amsa da za a bayar a ce innahu ya tamilu an anna aba sa'id lam yakun hadiran awwala ma shara'a marwan fi asbab taqdim alkhutbati sai a ce tai yu sanda aka fara kokarin yin wannan hutuba kafin sallah abu sa'id bai riga ya halarta wajen ba fa ankara alaihi rajul da haka wannan mutumin ya inkari thumma dakhala abu sa'id wa huma fil kalam Abu Sa'idin ya shigo ya tara ana wannan dambarwa za ya fadan wannan bayanin wa ya tabilu anna Abu Sa'idin kana hadiran min al-awwal tayi kuma yana nan haka tunda aka fara walakinahu khafa ala nafsi amma wata kila yana jin tsoron kada in ya fada a tutar da shi aw ghairihi ko a tutar da wanin sa husula fitnatin bi sababi inkari yana tsoron kada in ya fada za a samu wata fitina a dalilin haka fasaqata anhu al-inkar da haka wannan inkarin ya faɗi gare shi idan kana tsoron cewa idan kai wata magana ko da gaskiya ce za ta da fitina fiye da abin da ake ciki to sai ka shi walam yakhfa zalika ar-rajul shay'an shi kuma wannan mutumin bai ji tsoron ba la itizadihi bi zuhuri ashiratihi aw ghairi zalika dan yana da jama'a a wurin ba za a iya kama shi ko a tsitar da shi ba ko wani abu makamancin haka aw annahu khafa ko kuma idan ya ji tsoro din wa khatara bi nafsihi amma ya kundin bala وذلك جائز في مثل هذا بل مستحب kuma kundin bala wajen fadan gaskiya abu ne mai kyau kuma kace musabi da kai shiru ka tsira daga fada ka samu matsala to fadan yafi in ka da karfin imanin da juriyar waya tabilu anna abu sa'idin hamma bil inkari kuma tayyu abu sa'idin shi ma yayi niyyar yin magana fa badarahu ar-rajul amma sai wannan mutumin ya riga shi fa abadahu abu sa'id da ka abu sa'id ya goyi bayan maganar wallahu ala kaje inda malamai suke fitar da magana jama'a kar ka je karanta hadisi kace zakai gaba gadi ba a yin haka dole sai ka koma ga waɗannan malaman su ne Allah ya huwa ce ma hadisi ثم إنه جاء في الحديث الآخر الذي اتفق عليه البخاري ومسلم رضي الله عنهما على إخراجه في باب صلاة العيد أن أبا سعيد هو الذي جذب بيد مروان حين رآه يصعد المنبر وكان جاء معا. yace akwai ma riwaya a cikin Bukhari da Muslim da tunna cewa Abu Sa'id shine ya ja hannun Marwan, ya ja hannunsa ya hana shawo mimbari da suka iso tare, kuma suka iso masallacin filin masallacin Eid, suna isowa Abu Sa'id ya ga zai hawo mimbari sai ya ja shi ya ce a'a sallah dai tukunna, shi kuma fige rigar shi. Radda alaihi Marwan bi misli ma radda huna ala rajuli, kamar mishi da irin wannan martanin. Fa ya tamilu annahuma qisqatan, to tayi kissa biyu ne, sai ta faru a sallah karama qabiyya ta nugo, qabiyya ce guda biyu an yi a sallah karama, aka zo sallah babba aka maimaita bai fasa ba, kuma ba su fasa mishi inkari ba. Ihdahuma li abi sa'idin wal ukhra lir rajuli bi hadarati abi sa'idin wallahu a'lam. Qaw amma qawluhu faqad qaba ma alayhi fa fihi tasrihun bil inkari aidan min abi sa'idin, yana nuna cewa abu sa'idin ya goyi bayan wannan inkari da aka wannan shugaba ido da ido. Wa amma qawluhu falyugarihu falyugayyirhu fa huwa amru ijabin bi ijma'il umma, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan umarni wajibi ne ga wanda zai iya gyara barna ya gyara ta. Wa qad tatabaqa ala wujubi al-amri bil ma'ruf wa nahyi al-munkar li kitab wa sunnah wa ijma'il umma, da qur'ani da sunna da ijma'in malamai duka sun hadu akan wajibcin koi a umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna, ma'ana wa'azi da nasiha da gargadi, waɗannan abubuwa ne da suke an yi ijma'i akan su. Wa huwa aidan minan nasihati allati hiya ad-din, kuma yana daga cikin abin da Annabi ya faɗa ad-dinun nasiha, addini shine yin abin da ya kamata, shine ma'anan an-nasiha, yin abin da ya kamata a inda ya kamata ga wanda ya kamata ka mishi. Malam ya ci gaba da cewa wa lam yukhalif fi dhalika illa ar-rawatib, babu wanda ya saba mu cewa kada a yi umarni da kyakkyawa, kada a hana mummuna an banda yan shi'a rafida, su ne ba su san ana wa'azi saboda suna so abin duniya ta lalace wajen mahdi ya sauri ya fito Allah shi kyauta. To sai mu dan tsallaka inda yake cewa wa amma qaulullahi azza wa jalla alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum, wasu na hujja da wannan aya akan cewa su ba ruwansu da wa'azi, su ba za su shiga sabga kowa ba in dai su sun yi abin da ya kamata. Ai Allah ya ce kowa ya ji da kanshi abinda wanda yayi na cutarwa ba zai shafe ka ba idan ka shi fa laysa mukhalifan lima zakarnahu, to wannan bai hana umarni da kyakkyawa ko hani daga barin mummuna. Li anna al madhhab as sahiha inda al muhaqqiqina fi ma'na al aya, kuma abin da yake daidai wajen fassara wannan aya innakum idha fa'altum ma kulliftum bihi, an kai ka ta abinda Allah ya daura maka fala yadurukum taqsiru ghayrukum, gazawa wanin ka ba zai shafe ka ba, to daga cikin abinda aka daura maka har da wa'azi da sai kuma yace mithlu qawli ta'ala, kamar da Allah yace wala taziru waziratun wazira ukhra, laifin wani bai shafan wani. Wannan aya tana magana ne akan ganan lahira, wato idan ka aikata abin da yake ya wajiba akan ka laifin wani ba zai shafe ka ba, amma a duniya yana iya shafar ka. Wa idza kana kadhalika fa mimma kullifa bihi al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar, kaji magana to da ka daga cikin abin da aka daura maka akwai umari da kyakkyawa da hali daga barin mummuna. فإذا فعله ولم يتمثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه. إذن كي أمر لك كيكاوا كي هاني لقبر ممونا واند كي موانا وعزم بيجبا سبا كي لليفي كي يا أبو دكي كنكا وإنما عليه الأمر والنهي للقبول. أبو دكي كنكا أمر لن دهانو بغي كربنبا. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي للمنكر فرض كفايته. Sannan mutane su sani cewa aikin wa'azi da karantarwa da gargadi da umarni da kyakkyawa farali ne akan wasu masu iya wakiltar saura. Idza qama bihi ba'dun nas, idan waɗanda suka cancanta su yi daga cikin mutane, ma'ana tarakuna da shuwagabanni da malamai da headmastoci da iyaye da dattawa da sirkai da waɗanda duk suke shuwagabanni a inda suke, duk wanda yake jagora ko yake da ƙarfin murya yake da kwarjini yake da mutuncin ya faɗa aji ya hana a hannu, to shine wannan abin ya hau kanshi banda mu sauran ga magar mutane. Idza qama bihi ba'dun nasi taqatal haraju anil baqina, ya faɗa akan sauran وإذا تركه الجميع إذن دك أكبري أتم كل من تمكن منه بلا أذن ولا خوف دون دي كماتا كما زي يكي تو ينا تكين ذنبي إن دي باينا دو أذري با إن دي باينا تكين حالو سوروبا ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو سننقول لك تكون أنت من يم كي ينا إذا ما واجبي أكنك idan kana wajen da babu wanda zai iya yi sai kai babu wanda zai iya hana munkarin sai kai ma'ana a garin ku ba malami bane kai amma sai ka bar garin ku ka tafi wani gari NYC ka tafi wata sana'a ka tafi kasuwanci sai ka tarar da mutane ko Fatiha ba su iya ba yanzu wajibi ne akan ka koya musu in ba koya musu ba kai zulubi tarar cewa ka dawo garin ku ba ka cikin safin malamai cikin alazan birni kake dan kasuwa ne kai kuma kai cikin gwamnati ko jami'in tsaro ko wani ne wata harka can daban ko kuma kai ba dan sanda bane kaga ba aikin ka bane kawo mai laifi ko hana a yi laifi amma kana bullun guje kaga wasu yan anguwa za su kwashe mota mai wara a wararta ba su da kuɗi kuma sun gama shan shisha suna jin yunwa za su kwashe mata a wara sai ka zo ka daka musu tsawa idan ka ka shiga aikin yan sanda da yan banga da yan ya ake ce musu gyara kayanka ka shiga aikin su ko amma tunda in ka jira sai sun zo to za a yi zalunci kaga wani zai dalla wani mari ko zai kwace mishi kaya to sai ka hana shi ne abin da yake cewa idan kana wurin da kai ne zaka iya to ya hau kanka a matsayin wajibi sun mai nahu sai ce kaman yara zaujatahu aw waladahu aw gulamahu ala munkarin aw taqsirin fil ma'ruf yadda ka sani ka gama taka ko danka ko yaron gidanka yana yin wani munkari ko yana gazawa wajen aikin alkhairi zaka jira sai mai anguwa ya mishi magana ko ka ce sai an tafi an kira malamin islamiya ko ka ce sai an je an ga babanta kaga ba zaka jira ba ولا يسقط عن المكلف مكلف الامر بالمعروف عن المنكر لكونه لا يفيد في ذنبه بل يجب عليه فعله تنانين da kake cewa ko kai wa'azi ba za a ji ba wannan tunanin dai sa wa'azi ya fada akan ka ce wannan to an dade ana wa'azi ba su ji ba wannan tunanin shi kanshi tadewa ne dai sa a fasa wa'azi fa inna dhikra tanfa'u almu'minina dan wa'azi yana amfanar da mu'minai وقد قدمنا ان الذي عليه الامر والنهي للقبول من فدا cewa wanda yake abin da yake akan ka shine umarnin da kuma hanin ba wai karban abun ba kama kallahu azza wa jalla ma ala rasul illa al balag wa masala al ulama bi hadha liman yara insanan fil hammami aw ghayrihi makshufa ba'd al awrati wa nahu zalika aka ce kamar mutum ne ka ganshi a cikin bandaki ko wani waje da al awrata ta fito fili kaga zaka ga ya masa kace ya rufe ko da ba zai samu lafiya ba kai dai kai iya naka qalal ulama malamai suka ce wala yushtaratu fil amiri wan nahi an yakuna kamilal hali mumtathilan ma ya'muru bihi mujtaniban ma yanha anhu malamai suka ce wanda zai umarni ya ce a daina kaza jama'a ayi kaza a tuba ayi kaza kar ayi kaza to ba sharadi bane sai yayi duka abinda zai ga ya mutane ko ya bar duka abin da yake cewa a bari ko da shi ma yana yin irin wannan laifin ya san ba kyau kuma yana yi to wannan bai hana shi ya umarnin ba kuma ku mutane ba hujja bane a gunku ce ba za ku ji ba tunda shi bai bari ba yace malamai sun ce zai aikata ko da yana yi bal alayhi al'amru wa in kana mukhillan bima ya'muru bi ya umarci mutane da abin ko da yana gazawa ma'ana in ka tashi za ka yi wa'azi za ka yi wa'azi a kan halle fun da kai ba kana yi jama'a mu dinga zuwa sallar asuba to kuma Allah baka zuwa sai rara rana to ba za ka ce shikenan ni ba zan yi wa'azi a kan sallar asuba da falalarta ba jama'a mu rage yawan surutu da zaman majalisa ko da ko daga majalisa ka taso ka zo masallacin ko mun gani za ka yi mutane wannan wa'azi sai wani ya amfana kai ma kuma sai ka amfana da shi duk da yake ba ana ga mai wa'azi ya yi kokari ya bari din saboda in bai bari ba ba hujja ba ce gare shi a wurin Allah ranar alkiyama waɗannan da kake wa'azi za su iya su tsira kai kuma ka dilmiya malamin ya ci gaba da cewa wa ya'muru wannahi wa in kana multabisan mutalabbisan bima yanha anhu kuma zai hana su ko da yana cakuɗe da abin da yake hana fa innahu yajibu alaihi shay'an abin da ke kan shi abu guda biyu an ya'mura nafsahu wa yanhaha wa ya'mura ghayrahu wa yanhahu yau kan shi wa'azi yau sauran wa'azi ya hana kan shi abun barna yau hana mutane abun barna fa idza akhalla bi adima abinda ke kanka yau kanka wa'azi da yau mutane to in ka kafa yau kanka wa'azi kaifa yubahu lahu al-ikhlal bil akhir ya za halatta ma a ce karkai daya kaga ka fadi so biyu kenan in an ce saboda kai baka daina ba karkai wa'azi ya wannan kenan ka fadi so biyu gara ka fadi so daya wata na kan yi malamin ya ci gaba da cewa qala al-ulama wala yahtasu al-amru bil ma'ruf wa nahyi al-munkari bi ashabil wilayat umarni da hani da bari da mummuna da umarni da hani baya kadaituwa baya takaituwa akan masu mulki ban zalika ja'izun li ahadil muslimina ya halatta gare da musulmai qala imam al-haramain wa ad-dalil alayhi ijma'u al-muslimina fa inna ghayra al-wilayat fi sadr al-awwal wal-athr alladhi yalihi kanu ya'muruna al-wilayat bil ma'ruf wa yanhawnahum 'anil munkari ma'a تقرير المسلمين إياه yace a zamanin sahabbai da zamanin da ya biyo bayan su wanda ba su da shugabanci sun kasance suna masarakuna wa'azi su hana su su ga musu abin da ya kamata su Abu Zarin din nan su Abu Sa'idin da makamantan sun masarakuna wa'azi to wannan yana nuna zuwa ga halaccin yiwa shugaba nasiha kai da shi kamar nasiha sawa'un zaka kebance da shi ne wanda shine al-aslu ka kebance da shi ka gaya masa ko ka tura a gaya masa ko ka aika mai da sako rubutacce idan kuma ya aikata wani abu a bainar jama'a wanda jinkirta inkarin ba zai yiwu ba kamar irin wannan da yayi sai kamar inkari nan take da wannan kuma ya daga cikin ma falala da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuni zuwa ga falalar mutane masu iya faɗan kalma ta gaskiya a gaban shugaba wanda ake ganin shi mugu ko azzalimi wanda zai iya haka to yana daga cikin alamar imani to sura ta uku shine ka je wani waje ka faɗi laifinsa ba inda yake nan ba to wannan gulmaci ba daidai bane wannan in kuma ka shaharanta ta kai ta yadawa to wannan kuma laifi ne ya saba wa kida ahlus sunna wal jama'a kamar da muka sha ambato a wurare mabambanta ka je ka zo ra wani dandamali ko ka je ka hawo kan Facebook ko ka je ka sai airtime a gidan radio ko a sura a daura ka a gidan TV ko kai live video kai ta surutu kana aibata wani shugaba akan wani laifi da yayi ba a gyara da haka shari'a bata tana da haka a matsayin hanyoyin gyara ba tare da cewa wannan abun ya shahara ya yadi cikin mutane amma ba dole za a ce babu kyau din ba za a ce tunda mutane suna yi ya zama da kyau ba babu kyau jama'a ba daidai bane kuma bai daga cikin hanyoyin gyara hasali wannan hanyar ta da gaskin hanya da ta jawo rigingimu da dama a cikin musulunci a tarihance Allah ya tsare malam ya ci gaba da cewa a bari mu ƙara tsallakawa don muna tsallakawa ne ba zai mu karanta duka ba yace wa alam anna hadhal baba a'ani babal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkari qad bayya aktharuhu min azmanin mutatawila ka sani da cewa al'amarin wato wa'azi da karantarwa da umarni da kyakkyawa da hari daga barin mummuna to an wulakanta shi tun tsawon zamanin nan wato batun yanzu ba kenan walam yabqa minhu fi hadhihi al-azmani illa rusumun qalila jiddan a wannan zamani namu babu abin da ya saura sai dan abu kankani wa huwa babun azimun babi ne ko mai girma bihi qiwamul amri wa malaki shike tsaye al'amarin musulunci shi kuma ke tsaye da al'amarin shugabanci a musulunci zai yiwa musulmai su rayu a ce ba a wa'azi zai yiwa musulmai su rayu a ce ba a karanta da alkur'ani ba a karanta da sunna ba a faɗakar da su wajibi ne duk inda musulmai suka yi wannan kamar yadda muka ambata wanda duk ya cancanci ya yi a cikin wasu musulmai bai yi ba yana cikin laifi ko da shi a asalin haƙiƙanin al'amari bai kai malami ba amma a tsakankanin waɗannan mutanen yanzu shi malami ne ma'ana a gidansa ko a kasuwarsu ko a inda suke sana'a ko a masallacin anguwarsu ko ƙauyensu ko a wani daji inda suka je yin wani kamfin ko a wata daba ta sojoji ko 'yan sanda duk inda musulmai suke wajibi ne a samu wanda zai dinga tsayuwa yana karantar da su ya ibada su take yana tsotar da su akan saban Allah yana tuna musu lahira yana karantar da su zikirori da ibadoji da mustahabbai da sauran ababen da suka shafi rayuwa da addinin musulmai yace wa idha kafara al-khabath amma al-iqabu as-salih wa al-talih ka sani da cewa idan mummunan abu ya yawaita to uquba za ta gane gabaki daya mutanen kirki da na banza kamar da yake rayuwa mafi yawan murare in ka je duk inda wa'azi yayi karanci za ka ga fitintunu da bala'o'i za su shafi kowa har wanda yake ganin shi mutumin kirki ne kamar yadda kuka ki a anguwa kuka ki yin gyara a anguwa aka bar wasu yaya suna shaye-shaye wasu suna yawon banza ƴan mata suna yawo tsirara babu tarbiyya koda kai kana ganin anguwan nan hakilla ta yayanka da matanka ka ba su tarbiyya ka fita da su ka kai su makaranta ka kai su koyon sana'a to ai dai gari dai suke rayuwa da waɗancan waɗanda ba su samu wannan tarbiyyar ba kuma ƴaƴanka ba za su auri junansu ba ba za su rayu tare da junansu ba dole su wawwatsu cikin mutane da ka ƙarke wannan matsalolin za su shafe su tun ana yi a can har zai shigo cikin gidanka waɗancan yaran da aka bar suka zama ba mutanen kirki ba za iya zama ɓarayi su zama kidnappers su zama ƴan fashi su zama ƴan shaye-shaye su zama ƴan iskar anguwa su zama ƴan sara suka duk su addabi kowa kamar yadda muke gani yanzu gashi nan a cikin birane da alƙaryunmu yanzu akwai garuruwan da baka yi saka riƙe waya ka kana tafiya kana buga ko kana latsa ta ba musamman aka ce dare yayi magariba ta yi akwai titina a duk garuruwan musulmi da baka yi saka haka ba akwai inda hularka kana cikin alula kana ajewa ganta mai tsada ne wanda zai gaba da ita haka takalmi haka agogo balantana waya haka kwamfuta ga kidnappers nan ko'ina me ya kawo yawan kidnappers na cikin Najeriya jama'a arewacin Najeriya me ya kawo su ya kamata mu tsaya mai nazari mutane ne ƴan uwanmu ko dai Fulani ko Nufawa ko Yarbawa ko Hausawa mafi yawan su musulmi ne an haife su a cikin musulunci ko da ba sa yin musulunci yadda yake me ya kai ga suka zama yadda suke inda suke rayuwa babu makarantu wala na boko wala na arabiya ba asibitoci babu ababen more rayuwa na basic amenities da ake bukata irin titina irin ruwan lantarki ruwa wutan lantarki network da duk wani abu da dan adam ke bukata ya rayuwa wanda take madaidaiciya babu zaka suna rayuwa ne bambanci da dabbobi kawai su ba dabbobi bane su mutane ne amma inda suke rayuwa irin da dabbobi ce da zaifin da suke ci zaka bayan shekaru da yawa dole su wayi gari sun canza daga dabi'a mutane dama Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaka samu rashin imani a gurin masu bin bayan dabbobi makiyaya saboda za su dauki dabi'un dabbobin na rashin tausayi da rashin sanin ya kamata da rashin sanin mutuntaka shi ne abin da yake faruwa yanzu daga wannan sakamakon laifuka ne da aka yi ta yi gwamnatoci da 'yan siyasa da hukumomin baya da suka yi ta wasa da tunanin cewa waɗannan mutanen su ma 'yan adam ne kuma ɗan adam arziki ne ga ƙasar da yake rayuwa ba za a je a kafa musu makarantu a tura malamai su karantar da su a tura musu ma'aikatan lafiya su kula da su ba ba yi musu wannan ba aka bar su kawai a cikin daji kan ba mutane ba yanzu ga yanzu sun addabi kowa kowa sun addabe shi da mai kuɗi da talaka da ɗan birni da ɗan ƙauye da kowa yanzu sun addabe shi sun hana tafiye-tafiye sun hana zaman lafiya sun hana natsuwa sun kashe mutane sun kwace dukiyoyi kuma suna ci gaba da yin haka to wannan shine waƙin abin da zai dinga faruwa jama'a su kiyin wa'azi haka kiyin abin da ya kamata sai bala'in ya juyo ya gama kowa da kowa dan haka Allah ya ce wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wannan shine waƙi abin da ke faruwa kuma in ba a gyara ba ko abin da zai faru nan gaba jama'a sai ya faka ba dan wannan shine sunnar Allah game da rayuwa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai mutane sun gyara sannan Allah zai gyara musu Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wa idza lam ya'khudhu ala yadi az-zalimi aw shaka an ya'ummuhum Allah ta'ala bi kabi in ba a kama hannun az-zalimi ba to sai Allah ya game duk mutane da hukumarsa Allah ya ce fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim masu saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ba a hankali kada fitina ta same su ko azaba mai radadi sannan ya ce fayan bagi da talibin akhirati wasa'i fita fi ridha Allah azza wa jalla an ya ta ne bi hadal babi wanda yake neman lahira wanda ke neman ya samu yadda Allah sai ba da muhimmanci ga al'amarin wa'azi da karantarwa fa inna naf'ahu azimun amfanin wa'azi da karantarwa yana da girma la siyama wa qad dhahaba mu'azzamu musamman matan da an daina yi wa yukhlisu niyyatahu kuma ka gyara niyyarka in zaka yi wala yuhadin man yunkiru alayhi kar ka dinga muhadana ka dinga rufa-rufa da tifa'i martabati in za ka yi wani babba wa'azi ka ƙi gane gaskiya inna Allah ta'ala qala don Allah ya ce wala yansuranna Allahu man yansuruhu Allah na taimako da taimaki addinin Allah wa qala ta'ala Allah ya ce man yatasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim wanda da ya riko da Allah to ya samu shari'a kan hanya madaidaiciya wa qala ta'ala Allah ya ce wal ladina jahadu fina lanadiyannahum subulana wanda suka yi kokari a hanyar mu za mu sa su akan hanya madaidaiciya wa qala ta'ala Allah ya ce ahasibun nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibina yace gaba da kawo ayi ga sunan kala daban-daban yace wa alam annal ajra ala qadarin nasbi kasancewa ladan da zaka samu da gargadan dogewar da kai akan karantawa ne wala yutarikuhu aidan li sadaqati kar ka ki ga mutum gaskiya saboda dan uwantaka ko abokantaka wa mawaddati da kauna wa mudahanati ko wato kawaici wa talabil wujaha indahu ko neman girma a gun mutum wa dawamil manzilati ladaihi ko dan mutuncin ka da girman ka ya tabbata a wurin sa fa inna sadaqatahu wa mawaddatahu tujibu lahu sarmatan wa haqqan gaskiya ne mutunci da abokantaka yana tabbatar da daraja da mutuntawa wa min haqqihi an yansahu inda wa yahdihu ila masalihi akhirati daga cikin wannan haƙƙin da mutuntawa kai mutumin nasiha ka gaya mashi abin da zai tsira a lahira wa yunqidhahu min madariha ka tseratar da shi daga wuta wa sadiqul insani wa muhibbuhu huwa man sa'a fi umarati akhirati abokinka na gaskiya shine wanda ya kokarin ya saman maka da lahirarka shine abokinka na gaskiya sai mun Allah ka inda yake cewa wayan bagilil amir bil ma'ruf wa nahy anil munkari an yurafika li yakuna aqraba ila tahsil matlub mai wa'azi ya dinga tausasa murya ya dinga magana mai dadi mai saukin fahimta dan haka ya bada saukin a gane me yake fadi faqad qala ash-shafi'i radiyallahu anhu man wa'aza akahu sirran faqad nasahu wa zana wani dan uwan shi nasiha boye to ya mutunta shi ya girmama shi wa man wa'azahu alaniyatan faqad fadahu wa shana idan ko ka zo ka ambata ka ce wani abin da kake yi babu kyau cikin mutane ki to ka wulakanta shi ka ci mutuncin sa wani mata fa hal aktharun nas bi huwa min hadha albab daga cikin abin da mutane suka yi ta sahulanci da yawa a cikin sa to wannan fuska tun zamanin su balantana yanzu kaji mutun ko ya sake mara ya ce nasiha zuwa ga wani kuma nasiha nan yanzu mutun dubu ne za su ganta haka yake nasiha ina ka ce nasiha ka bude da yawa fika zuwa ga wani in kana so kai mai sai kai kai da shi a sarrance ka kira shi a waya ko kai mishi vocal ko ka tashi ka je inda yake amma ka zo an kama maka camera live ka ce wai nasiha zuwa ga malam wane ko ga sarki wane ko ga dan uwa wane ka faɗi maganganu wasu ma na cin mutunci ne ai ba zai ji ba inda zaka gane ba zai ji ba kai ma an yi maka raddi ai baka ji abin da ya faɗa zaka ji haushi ne kai ka tsara kamaji to wannan jama'a baya cikin tsarin musulunci abinda ka ji ake tun zamanin su nawi ana yin wannan ba tun yanzu bane wataƙila su sai ka zo ka tsaya baki masallaci kai ta yi kenan yanzu kuma ƴan social media su ne suke wannan Allah shi kyauta yace wa amma sifatuhu na ƙara tsallakawa ne wa amma sifatuhu nahyi sifatun nahyi wa maratibuhu faqad qala annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha alhadith sahih annabi ya faɗa cikin hadisi yace da muka je ce fari gayyuru bi yadihi fa illam yastadifa bi qalbi wa bi lisanihi fa illam yastadifa bi qalbihi fa qawluhu fa bi qalbihi ma'anahu falyakrahu bi qalbihi ka ki abin a cikin zuciyarka walaita zalika bi izalatin wa taghyirin minhu lil munkar ayin ka ki a zuciyarka baka canza komai ba amma dai kar ya zama baka ganin munin barna annabi yace wa zalika adaful imani ay aqalluhu samaratan wannan imanin shine mafi karancin amfani alqadi yake cewa hadha alhadithu aslun fi sifati at-taghyir fa haqqul mughayyiri an yughayyirahu bi kulli wajhin amkara wannan hadisi na nuna zuwa ga cewa kai ne canza barna kai kokari ka canza ka da duk abin da zaka iya duk abin da zaka iya to kai wajen ganin cewa an canza barna ba a ci gaba da barin tana faruwa ba wannan shine wani bangare na sharhi da rasul na karanta mana daga ainihin wannan littafi na al-Imam An-Nawawi Al-Minhaj bi sharhi Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj akan wannan ainihin matsala akwai bayanai da dama mun takaita su ne saboda yanayin lokaci kuma saboda karatun ba mana so wanda zamu ta tsawai ta zance ne akai a ta daddala akan abu kwaya daya ba haka zamu so ra'a in sha Allah ke mu darasi na gaba sai mu tashi hadisi na gaba da yake cewa an Abdullahi ibn Mas'ud anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli al-hadith fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته